Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 16 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji sharhin da Malam Muhammad bin Ibrahim yayi akan nadin sabon sufeta janar din yan sandan Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari yayi. Bayan haka muna nan tafa da rahoto akan bayanan da shi kansa sabon sufeta janar din Adamu Muhammad yayi akan abubuwan da ya kudura aniyar yi a rundunar. Sannan za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da kuke gani sufeta janar din na Najeriya ya kamata ya maida hankali akan yanzu da ya kama aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai kan sojojin Amurka da na gamayya a garin Manbij na arewacin Siriya na ƙaruwa. Kuma tuni harin na bom ya fara janyo fargaba kan abin da zai faru muddin Amurka ta janye. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce harin na yau Laraba, wanda kungiyar ta'addanci ta ISIS ta yi ikirarin kaiwa, ya yi sanadin mutuwar mutane 20 ciki har da sojojin Amurka 5. A baya, wasu jami'an gwamnatin Amurka da ba a bayyana ko su waye ba sun ce sojojin Amurka 4 sun mutu a wannan harin, a yayin da wasu kuma guda 3 suka ji raunuka. Firaministar Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya a wata ƙuri'ar rashin amincewa ko amincewa da gwamnatinta da aka kada a yau dinnan Laraba, bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya suka kada wata ƙuri'ar kuma ta rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai EU jiya Talata. Dama tuni shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya gabatar da kudirin kada ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinta nan da ran bayan da abin da ya faru jiya Talatar. Idan da an kada ƙuri'ar rashin amincewa da me da Birtaniya ta gudanar da babban zaɓe, to amma dama akasarin masu lura da al'amuran yau da kullun sun hango cewa me za ta kai labari, musamman ma ganin cewa jam'iyyar Northern Ireland marar rinjaye da me ta dogara da ita ta ce za ta goyi bayan gwamnatinta. Fadarar shugaban Amurka ta White House ta ninka adadin kiyasin ci baya da tattalin arzikin Amurka zai fuskanta sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar, wanda yau ya shiga rana ta 26 ba tare da alamar za a samu kawo ƙarshen takaddamar shugaba Donald Trump da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat ba, dangane da buƙatarsa ta a ware wani adadi daga kuɗin haraji don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Kevin Hassett, chairman ɗin kwamitin masu baiwa Trump shawara kan tattalin arziki, jiya Talata ya ce tattalin arzikin ƙasar, wanda ya bunƙasa tuni ma ya rasa rabin makin ci gaban da ya samu dangane da rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin, wanda ya sa ma'aikatan gwamnatin tarayya 800,000 suke gida ko kuma suke aiki ba tare da ana biyan su ba. Trump yau dinnan Laraba zai gana da wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ta kunshi 'yan Republican da Democrat su 50 da ke kiran kansu kungiyar masu kokarin warware matsalar, a daidai lokacin da yake ci gaba da jaddada muhimmancin samar da sama da biliyan 5 don gina katangar. To karfa sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu gabatar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa sun ce za su dauka kara saboda wanki tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo da aka yi daga laifin cin zarafin bal'adama game da munanan tashin hankulan da suka biyo bayan faduwar sa zaben shugaban kasa a shekara ta 2010. Kwamitin alkalai uku ya bayar da umarnin a saki Gbagbo da hadiminsa kuma tsohon ministan matasa na kasar Charles Bele Gude ba tare da bata lokaci ba. To amma an jinkirta aiwatar da umarnin zuwa yau din da Laraba saboda baiwa masu gabatar da kara cikakken lokacin daukar karar. A martanin su ga kotun masu gabatar da karar sun buƙaci da alkalan su gindaya tsauraran sharuɗa game da sakin na Gbagbo da Gude suna masu nuni da yuwar su gudu idan suka gane cewa za a yi nasara a daukar karar. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan da aka yi a otel din wato otel da rukunin office na Nairobi babbarnin kasar. A wani jawabin da ya yi ma kasar ta gidan talabijin da safiyar yau din Laraba, shugaba Kenyatta ya ce an kashe farar hula 14 a harin da aka kai a otel din Dusit D2. A yayin da kuma jami'an tsaro suka ce to wasu farar hula 700.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da masharhanta. Tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada sabon shugaban yan sandan kasar, ake ta ci gaba da samun ra'ayoyi dangane da yadda kusan baki ɗayan shugabannin rundunonin tsaron kasar daga arewacin kasar suka fito. Wakilin murya Amurka a Abuja, Hassan Maina Kaina, ya ji ta bakin wani mai fashin baki akan lamarin yau da kullum, Malam Muhammad bin Ibrahim, akan batun ga abin da ya ce.
A bisa ga tsarin doka Alhaji Hassan Maina Kaina, za mu iya cewa shugaban kasa bai yi laifi ba, saboda constitution ɗin Najeriya ya ba shi wannan ƴanci na zaɓo sabisci daga inda yake ganin sun dace a nashi da sabon. In ka tuna an yi haka a lokacin Obasanjo, inda ya zaɓi Yarbawa guda biyu Musulmi su ne Najiko da kuma Safa Balogun. Idan an kalli abin a siyasance kuma a irin halin da kasa ke ciki, ga shugaban kasa irin Buhari wanda yake tata burza yana neman mukami, kuma yana neman sake tazarcewa, yana neman goyon bayan mutanen kudu musamman bangaren ɗan South East. Za a iya cewa shugaba bai ɗan kalli abin da kyau ba, ya kamata ya miƙa wannan mukami ga ɗaya daga cikin ɗan kudu saboda a samu balance, a samu daidaito a tsarin siyasan kuma a rufe bakin ƙanya. Amma dama shi Buhari zai iya yin haka, saboda yau ɗin nan jaridu suka buga labarin cewa taimakin shi ya ce bai ma san abin da ke faruwa da babban jojin tarayya ba. To matuƙa ga irin wannan akwai buƙatar shi shugaba ya kalli ɗan wani abin ana kallon shi da sunan tsaro, wani abin ana kallon shi da sunan siyasa, a samu daidaito a ƙasa, a rufe bakin ƙanya kamar yadda na faɗa ɗazu. To wani abin kuma ana kallon shi da sunan abin da yake bisa ga dacewa aka yi kamata a ce a yi. To in ana la'akari da wannan ne, gaskiyar magana akwai mutane da suke gaban wannan bawan Allah sosai a mukami, wanda suke da mukami na AIG sosai ba experience, akwai kuma mutanen da suke gaban shi didi an ce ba a cika ɗaukan wanda yake BIG ba, an ta ɗauka a kan AIG. To akwai wanda ya kamata a ce an ɗauka, to amma shi shugaba bai ɗauka ba. Amma kuma kamar yadda na faɗa ma, wannan aikin shi ne a matsayin shugaban ƙasa ya ɗauko kowa ne ya ba, sai dai kuma yayin da ya zama ya ɗauko ya ba da ɗin su, akwai kuma wani haƙƙin da shi ma ya kamata a kalla, shi ne haƙƙin siyasa da daidaito a cikin ƙasa. Wanda ya kamata a ce an miƙa wannan mulkin a irin wannan lokaci, kamar yadda shugaba Jonathan ya yaba ‘yan arewa guda biyu, to shi ma ya kamata a ce ya kalli ɗin kudu musamman ɗan South East.
Muhammad bin Ibrahim kenan a lokacin da yayi hira da Hassan Maina Kaina. A yayin da ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da nadin, sabon sufeto janar ɗin 'yan sandan na Najeriya Adamu Muhammad ya fara yin garan bawul da kuma nadin mukamai domin fara kawo sauye-sauye a harkar aikin rundunar. A hirar da yayi da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa, yayi ƙarin haske akan manufofinsa. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Na tuntube shi domin in ji ƙarin bayani dangane da irin sababbin hikimomi ko manufofin da zai tsara domin yaƙi da wannan ta'addancin da ya durƙusar da martaba aikin 'yan sanda a Najeriya a yanzu.
Za mu mai da hankali a don training na mutanenmu don already mun fara developing intelligence gathering don mu san inda wayannan kidnapper din suke fitowa. Cewa suke ba su information labari game da wanda suke can su kidnapin suka yi kidnapin din na suke fiya naka ba su kudi na suke sa wannan kudin amma ka can yanayin inda suke operating na kuma za mu bai namu strategy na counter operation.
Kana magana ba da horo da tattara bayanan sirri game da yadda suke aikata wannan miyagun ayyuka amma a daidai lokacin da ake tunanin ko tsara wannan ma'aikatan ku 'yan sanda suna kuka cewa ba a kula da su matsalacin hanci da rashawa ta ƙara zafafa wannan ya za a aikata tunkari wannan matsala akan kari ba tare da wani dogon jinkiri ba.
To ai in kana neman goyon baya ga wanda suke aiki da su to kar ka cuce su an muka tura ma'aikata su je su yi aiki har aikin ya kai inda za a biya su allowance to dole a biya su in zama san ba za mu iya biyan su allowance ba to kar ma mutum mu fara kar ma mu tura su don ko in muka yi wannan to ya samu matsala kuma magana cin hanci yanzu alhamdulillah shugaban kasa ya kara yayan sanda a salari da kuma mu nan muna son kawai su abubuwa wanda zai taimaka wa 'yan sanda magana gidaje muna son kowane 'yan sanda in ya fara aikin ɗan sanda da gidaje na ake tunawa.
Ana zargin aikin 'yan sanda ya shiga cikin siyasa ga dangadan ta ina za ka bi ka tabbatar da abin da ka gaya manema labaru a fadar gwamnati cewa za ka bi ka'idar ayyuka ana tsammanin za ka fitar da 'yan sanda daga shiga harkar siyasa zai yi kai hakan.
Kwarai da gaske don menene zai sa a yi tunanin wani ɗan sanda ya sa kanshi aikin siyasa in ka bar doka in ka bar inda aikin ɗan sanda ya tsara muka kai aikinka ka shiga wani abu daban to za ka gaske ka san cewa kana goyon bayan wani ko kana goyon bayan wanci amma in aka ce ka je kama mutum ko ka hana tarzoma akwai procedure na kama mutum akwai procedure na fatar da tarzoma sali in ka fice daga wannan hanyoyin procedures ɗin to dole a gaggai ka kan cewa ka fice a wannan hanyoyin saboda kana son ka gyara ma wani ka musguna ma wani to mu za mu bi da doka ya tsara mai aiki.
Sabon Safeto Jan ɗan sandan Najeriya kenan Adamu Muhammad yana tattauna da ni a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya.
Ga wani sako ɗan sanda har wa yau muna wani roko tunda ka dauki girma za ka yi taimako.
Kuma da lagai da Umar Faruk Musa masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan abubuwan da kuke gani Safeta Janar ɗan 'yan sandan Najeriya ya kamata ya maida hankali akan yanzu da ya fara aiki amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan waƙar. Shugaba Adali.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
To wannan babban special da aka nada muna a nan Najeriya na farko da ranar shufatu alkhairi.
To
sannan na biyu abin da ya kamata ya kula da shi, ba abin da muke da matsala da shi a Najeriya kamar cin hanci. To abin da muke so yayi kokari dan Allah bangaren cin hanci a bangaren yan sanda su darajar nan da Allah ya ba su, su yi kokari su gyara ta ya kasance su al'umma su ka kallon su da kima da daraja. To shawara da
to Mallam Ibrahim mai wankin hula, mun gode da wannan shawara ta ka. Yanzu kuma zamu je Yobe.
Hello,
da wa muke magana daga Yobe?
Da Audu Bala Zaskar kike magana daga Yobe.
To Mallam Audu Bala, muna jin ka.
To ni murna da tsaya tunda nake neman ku ban kama ku ba sai yau na kama ku, ina jin daɗi.
Allah sarki, to mu ma mun gode. To me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau, sabon speta jiran din yan sandan Najeriya, me kake gani ya kamata ya fi mai da hankali a kai yanzu da aka nada shi?
Yawwa, mai da hankali a kan iyalansa da suke kan aiki.
Abokan aikin sa kenan.
Allah ya taimake su.
Sauran yan sanda. Eh, kamar akan me, ta wani fanni wajen kyautata masu koko ku ta fannin al'umma?
Ah, ta fannin al'umma dai. Kyautata mana.
Kamar ta wani hanyoyi ne kake tunani ya kamata ya kyautata?
Kaman ta fannin cin hanci da rashawa din da kuma da rashin karfi shiga cikin harkan zaɓe, yoyi bayan wannan su tsinta bayan wannan.
To Mallam Audu Bala, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum. Da muke magana daga Sokoto. Yawa, muna jin ka malami daga Sokoto.
Muna magana da Yusuf Muhammad Sani Tambuwal.
Malam Yusuf, muna jin ka.
Magana shawarar da zan ba su a kan shugaban sabon Secretary General da shi mai da hankali ne a kan tsaro da inda miyagu suke. Don ya kamata a ce a san aikin da an ka sa shi, shi na da muhimmanci bisa ga inda ya fito.
To Mallam Yusuf Muhammad, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum malami na Maiduguri. Da Allah ka dan rage sautin rediyonka dan mu je ka sosai.
To
yawa, to me zaka ce? Da wa ma muke magana tukunna?
Ni ne Malam Muhammad Direba daga jihar Borno, Najeriya.
To Malam Muhammad Direba, muna jin ka.
Wannan sauyin da jihar Muhammad Shugaban Muhammadu Buhari ya yi ya yi daidai.
To.
Ubangiji Allah ya taimake shi, Allah ya sake bashi wannan mulkin.
To, shi wanda aka zaba din kamar me kake gani ya kamata ya fi mai da hankali akai?
Ya mai da hankali akan cin hanci da rashawa da kuma kula da ƴan ta'adda.
To, mun gode Malam Muhammad Direba daga Maiduguri, yanzu kuma za mu sake komawa Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Usman ne mai cajin waya Bakir Rale daga Buniyadi, Yobe State.
To, Malam Usman, muna jan ka.
To, mu dai muna masu fatan alkhairi wannan babban statin ƴan sandan da aka nada mana.
To, me kuma kake fata bayan haka?
Allah ya taimake shi, Allah ya taya shi riko. Kuma ba abun da ya wuce ya duba mana sai fannin tsaro. Ya tabbatar ya kula da haka.
Malam Usman, ko kana tare da mu?
Eh.
Yawa, kace kana son ya mai da hankali a wajen tsaro.
Ya kula da haƙoƙi. Eh, ya tabbatar ya kula da haƙoƙin na ƙasa da shi. Eh, adalci, adalla, na gode.
To, mu ma mun gode Malam Usman da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jamhuriyar Nijar?
Muna magana da Dini Muhammad daga nan ƙauyen Matankari.
To, Dini Muhammad, muna jin ka.
Ra'ayi na shi ne shugaba Buhari yau ƙarya tallafa ma shugaban ƴan sanda da shi da ma'aikatansa da kayan aiki. Nufi aiki cikin natsuwa da kuma ba su albashi mai muhimmanci domin su tsare ƙasar Najeriya ga baki ɗaya.
To, shi kuma sabon shugaban ƴan sandan me kake tunani ya kamata ya fi mai da hankali a kai bayan an bashi kayan aiki, in har ya samu an bashi?
To, ya sa ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi da kuma ya bi matsayin da aka bashi ya aiki bisa adalci ba tare da kwadayi ko karɓar hanci ko abin da ya kamata wannan ba, ko kuma tun da muka yi a cikin shanin siyasa.
To, mun gode Malam Dini Muhammad da wannan ra'ayi naka daga Jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma a yau muna kira ne, muna so mu ji daga gare ku, ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da kuke gani sabon sufeto janar ɗin ƴan sandan Najeriya ya kamata ya mai da hankali yanzu da ya fara aiki. Yanzu za mu je Gombe.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Gombe?
Kuna magana da Birde Raban.
To, Birde, muna jan ka. Hello, Birde, kana tare da mu? To, ina ga layin ya zo da tangarda ya guce, manasa Malam Birde daga Gombe. Har yanzu dai muna da sauran lokaci, kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, ko da yake kuma ma dai yanzu ga Julie can ta dago man hannu ta ce lokaci ya yi halan nasu, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake ba ku wata damar ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban da za mu gabatar muku. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A labarin wasannin namu na yau, kwamitin da ke ɗauke da nauyin daidaita sha'anin ƙwallo a Ghana ya ƙaddamar da wasu ƙananan kwamitoci guda shida da za su taimaka masa zantar da nauyin da aka aza masa. Kwamitocin sun haɗa da kwamitin wasannin League-League ɗin cikin gida, da kwamitin sadarwa, kwamitin ƙungiyoyin wasa na ƙasa, da kwamitin fasaha da cigaba, sai kwamitin alƙalan wasa da kwamitin kasuwanci da ɗawainiya. Da yake magana wurin ƙaddamar da kwamitocin, shugaban kwamitin gyara hukumar ƙwallon kafar kasar Ghana Dr. Kofi Amuwa ya sifata mambobin kwamitocin a matsayin kwararrun mutane kuma yayi imani za su yi amfani da kwarewar tasu wurin farfado da kwallon kafar Ghana kungiyoyin wasa a Premier League din Ghana yanzu sun amince za su shiga gasa na musamman da committee kula da daidaita sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ta shirya da farko saboda ba su amince da tsarin da aka gabatar inda club din Premier za su fafata da ɗan rukunin farko wato Division 1 ba hakan yasa suka kaurace sun gwammace suya su fafata da juna sannan kuma ba su yadda committee ya biya ɗan wasa kai tsaye ba tunda an kuwa amince da bukatun su sun yadda za su shiga gasar a gasar CAF Confederation Cup kuma sai Azantikotoko bayan nasarar da ta samu da ci 3-2 akan katin club din kasar Kamaru a ƙarshen mako ta kuduri aniyar yin waje da club din na katin kuma ɗan wasan Kotoko din sun bukaci magoya bayan su fito kwansu da kwarkwatar su su mara musu baya sai dai captain in Cotton Club Kamelo Dauda ya ce yana da yakini cewa duk da kashin da sun kasa a gida za su kawar da kuma sai Azanti Kotoko gaban magoya bayan su yanzu dai ya tabbata dan wasan Ghana Samuel Nkum ya samu yancin takale da bayan hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta dage haramcin da ta dibiya masa dan wasan na baya mai shekaru 29 tun shekara 2017 hukumar ta dakatar da shi saboda zargin da ake masa na yiwa agent wato wakili yaudara yanzu dai ya tabbata dan wasan Ghana Thomas Partey ya sami kansa cikin manyan ɗan wasan Afirka 11 sunan dan wasan ya samu shiga ne a Dakar wurin bada kyautayin Aito CAF Awards Party wadda ya kasa isa ukun karshe na dan wasan Afirka na shekara na CAF yanzu ya samu haɗewa da irinsu Mohamed Salah, Sadio Mane, Aubameyang da Naby Keita, Riyad Mahrez, Serge Henry Eric Bailey, Kalidou Koulibaly, Mehdi Benatia da Dennis Onyango da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga labarai amma a takaice
to a takaicen adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai kan sojojin Amurka da na gamayya a garin Manbij na arewacin Syria na karuwa kuma tuni harin na bom ya fara janyo fargaba kan abin da zai faru muddin Amurka ta sanye daga Syria Prime Minister Britania Theresa May ta tsallake rijiya da baya a wata ƙuri'ar rashin amincewa ko amincewa da gwamnatinta da aka kada a yau dinnan Laraba Fadar shugaban Amurka ta White House ta ninka adadin kiyasin ci gaban da tattalin arzikin Amurka zai fuskanta ko ci baya sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar wanda yau ya shiga rana ta 26 ba tare da alamar za a samu kawo ƙarshen takaddamar shugaba Donald Trump da ɗan jam'iyyar adawa ta Democrat ba dangane da buƙatarsa ta aware wani adadi daga kuɗin haraji don gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanki tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo da aka yi daga laifin cin zarafin bul'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwar zaɓe da ya yi a shekara ta 2010. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan da aka kai a otel na rukunin office a Nairobi babban birnin ƙasar.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.